daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Da fatan mun sami ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 8 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan al'adar yanke wa yara abinda Hausawa ke kira yar wuya ko beli.
Zara, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani dangane da wannan al'adar. Sannan mun gayyato likitan yara da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu.
Sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraronmu, wakiliyar sashen Hausa a birnin tarayya Abuja ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani akan maudu'in namu na yau.
Sunana Malama Khadija.
To Malama Khadija, shin kin san abin da ake cewa yar wuya a wasu sassa na ƙasar nan kamar jihar Kano suna kiran shi beli?
Wato shi dai yar wuya wani abu ne da ake cirewa yara jinjirahi idan an haife su. Wasu suna iya cirewa daga ran da aka haifi yaro zuwa washegari, wasu kuma sai ranar suna za a kirawo wanzami wanda wannan gida suka yadda da shi yake masa aiki a duk haihuwar da suke yi, sai su kira shi domin su cire masa wannan abu shi yar wuya.
To shin ke kin taba haihuwa?
Eh, na taba.
An cirewa ƴaƴanki?
Eh, an cirewa wasu daga ciki.
To shin ba me yasa ake cirewa yara wannan yar wuya?
Shi abin da yasa ake cirewa, kamar ni dai zan iya cewa na tashi na gani ne ya zama kamar al'ada.
In ba a cire ba, yana yin ciwo ne daga baya ko kuma kawai dai al'ada ce mutane kawai suke zuwa kamar yadda ake yi wa yara aski misali ko ran suna shi sai kawai a cire?
Eh, to wani yaron yana iya zama masa wani abu, wani kuma ya iya zama masa komai, wani kuma yaron zaki ga in ba a cire masa ba idan ya girma zai yi ta kama da ciwon wuya, ko kuma idan yaro ya dan data haka abu kadan a ga ya kware shi sai a ce ai yana da karamin makogoro ne sakamakon ba a cire masa wannan yar wuyan ba abu kadan sai ya kware shi. Wanda kuma ba a cire masa ba shi ma zaki ga wani ya tashi da ciwon wuya ko ciwon wani abu sun sai suke kiran sa ma da ciwon agalawa, wanda kuma shi wannan ciwo ba shine ciwon agalawa ba, agalawa ita daban ne. Kuma duk yaron da aka cire masa shi wannan yar wuya yawanci za a yi ta bashi ruwan dumi ne, ba a ma so a bashi ruwan sanyi, sai dai a yi ta bashi ruwan dumi saboda gurin ya bisa shi.
To shin da aka cirewa misali yaranki ko kuma danki yana jaririn nan, kin ga wani canji a tattare da shi?
Ito na ga canji gaskiya na wasu kwanaki, saboda gaskiya lokacin da aka cire masa man kai kusan kwana nawa yana mana yawan rikici da kuka.
Shin yana karban nono? Yana iya shan nono?
Yana karban nono.
Misali lokacin da aka cirewa ƴaƴanki ko ɗanki ya kai shekara nawa?
Shekarun ɗan zuwa yanzu kenan ko kuma
daga lokacin da aka cire masa lokacin haihuwarsa kenan zuwa yanzu zai kai shekara nawa?
Ya kai shekara 11.
To misali idan yanzu kika haihu zaki yadda a cirewa ɗanki yar wuya?
Eh, idan gidan uban yaro suna so sun ɗauke shi kamar al'ada zan iya yadda a cire masa tunda ni ban ga wata illa a tattare da shi ba.
Sunana Hamza Ibrahim. Ina yaro aka cire mu da girma na ni bai taba ta san bai taba mun komai ba, amma dai gaskiya ina da wacce yaya ta ce muna ciki daya uwa daya uba daya, dan daga ita sai ni. To da wayau na da girma na ma dai ni ne naga tana gidan mijinta ma an zo an cire mata, gaskiyar magana kuma ta sha wuya, saboda me lokacin kana karami kaga baka sani ba. To amma idan ka girma ka kana da hankali da sauransu zaka dinga jin zafin abun da me da sauransu. Dan gidan mu ma ta dawo tana dan shan ruwan dimi da me da dan magunguna ana bata, ta samu ta dan washe, tana iya cin abata cin komai ba ruwan dimi ba shayi. Biredi ma ta dan jika shaka tana dan tsawa, in yaji koyo ta dan naga sawa baki shine abincinta. Da a ce an yi tana yarin yadda aka bara ta kasance da ita ba, saboda ita kadai ce a cikin mu aka dama wannan abun na gani. Na gani da ido na.
Sana da sabbi hana. Eh na san. An taba cire ma wani dama ne a karamin an cire mu. Koyan mutum wani bi iya yi ciwo ana ce waye abun nan yana tasowa. Ce shi yana da illa, in shi ba cire maka ba yana da illa, so that iya yi girma ya kai wani guri zai iya yanka shi ga maka ciki kuma zai iya afitin naka.
Sunana Muhammadu Buhari.
Naga ana cire ma jariri a gaba na. Dan in dai ba a cire ma kana yaro ba har ka zo ka girma, gaskiya dole sai an cire ma shi, dan ba za ka iya rayuwa tattare da wannan abun ba. A duk lokacin da ya tasar ma, to samun zama lafiya a wajenka ya tabbatar da an cire ma shi. In har kuma ba a cire ma ba, to gaskiya akwai matsala.
Sunana Nur Abdullahi. Eh gaskiya ni dai tun tashin wa wani ban taba gani an cire mu, ba san ko dai ina karami ba an cire mu shi banda wayo, amma sumtari ina gani ana cire ma wasu yaran. Ina ganin wanzamai suna cire musu. Na gani ana cirewa a gidanmu, dan an sha cire wasu yara daga cikin yan gidan mu, din na gani an cire musu. Eh ina dai jin labarin saboda yana da illa in mutum ba a cire mai ba, yana haifar da abubuwa da dama, saboda a mafi akasari shi yasa ake cirewa.
Sunana Bala Aju Jamila Abdul Qadir daga Gwammaja. Shi dai beli wannan abu ne da ake haifar jarirai da shi, wasu akan cire musu kafin suna, wasu kuma sai bayan suna. Yana sa mutum ciwon makogaro, wani kuma ko ya sa mishi dai ciwon wuya dai haka. Wani ana cire mishi yana yaro, wani kuma ana shirye mishi in ya girma, saboda idan ba a cire masa yana yaron ba, in ya girma yana iya bashi matsala. Wasu suna shan rubutu, wasu kuma suna karɓo maganin Hausa aka ko kuma na Islamic chemist suna sha. In Allah ya taimake su, wani zaka ga ya narke, wani kuma kaga an samu matsala.
Sunana Muhammad Inusa, wanda aka fi sani da ALG Black Tiger, wato mawaƙin Hausa hip hop. Wato shi bele wani abu ne wanda ake samunsa a jikin jaririn yaro, ana kuma cire masa shi lokacin da ya cika kwana 7 da zuwansa duniya. A al'adance akan ce kamar ranar sunansa, akan kira wani mutumi wanda ake kiransa da suna wanzami, namu na gargajiya a al'adar. Za a kira wanzami, za a ɗauko jaririn nan bayan da sanyin safiya an je an yi raɗin suna, an sa masa suna, za a kawo wanzamin nan shi a ce masa to ga abinda aka samu karuwarsa, walau mace ne ko da namiji ne, zai fara tambaya to ya sunansa, za a gaya masa sunansa, zai yi addu'a ya ce Allah ya raya shi. To shi wannan wanzamin in ya ɗauki yaron nan, zai ɗora shi akan ƙafafuwansa guda biyu, zai ɗora shi, akwai wani abu da ake cirewa a ƙasan makogaro. Wannan abu da ake cirewa a ƙasan makogaro shi ake kira da beli. Bayan an cire wannan, akwai kuma wasu abubuwa da suke a gefen mukamakin ƙasan, kusan in ce koma haƙora wajen ƙasan inda turame suke nan, ma akan cicciro wasu abu, su ma ana kiransu da beli. Amma a Hausance na al'adar Malam Bahaushe wasu suka ce abun wuya, mutane sun fi sanin sa gaskiya da beli. Shi ake kira da beli abinda ake cirewa a makogaren yaro, wannan abun shi ake kira da beli. Bayan an cire shi kuma, akan samu ƙasan leɓen yaro na ƙasa a ɗan tsatsaga shi guda uku, don fitar da ɗan wani jini ne ko menene. To wannan dai su wanzaman su suka san menene mafitar wannan abun, tunda dai mu dai a al'adance muna gani kuma ana yi, dan an yi ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, ni dai akan ido na na gani wannan abu shi ake kira da beli. Wasu kuma suna dan yin tambayoyi ma game da wannan abun, wai shi wannan abun menene shi da ake cirewa dan jinjiri. To wasu kuma suna cewa wannan abun ana cirewa yaro ne shi, saboda wai kai ya tashi yana yin inginan magana. Inina ita ce kaman zaka ji yaro kaman zai faɗi magana sai ya dan rike baki kaman wannan shine inina. To idan aka yi kokarin cire wannan abun tun kafin yaro ya girma, to zaka ga yaro in ya tashi zaka ga ya zama successful a rayuwarsa ba shi da wannan inkinar. In kuma ka ji yaro yana yawan yin inkina za a ce ai tun yana dan jinjiri ne lokacin da aka haife shi ba a cire ma beli ba. Inda wasu cewa suke belin nan wai girma yake. Wasu kuma dai sun ce wai champi ne na al'adar malam Bahaushe. To dai gashi nan dai ita rayuwa ta canza kuma da zamani. Amma har yanzu mu dai iyayenmu na gargajiya ana yin wannan abun ba a fasa ba. Amma wani gurin kuma ba ai. Gaskiya dai wannan abun fa in aka riga aka girma ni dai ban taba jin wanda aka cirewa ba. Ko da naji amma ban taba gani ba.
Sunana Nasiru Abdullahi Umar daga jihar Kano dake cikin Najeriya. Ni abin da na sani akan beli abu ne wanda yake a cikin makogoro na yaro ko yarinya wanda ake haifarsa da shi. Wanda bayan an haife shi da shi ya danganta da yanayin mahaifan yaron, wasu sukan ci kwana daya ko kwana biyu, wasu kuma sukan kai shi har kwana bakwai kafin a cire shi. Wasu sukan dauko wanzami a al'adance kamar a da da muka tashi mun san wanzami ne yake zuwa ya cire wa yaro wannan beli a cikin makogoron sa. Wanda a yanzu ci gaba da kuma wasu ci gaba ko in ce wayewa ne yazo, yanzu mafi yawanci an guji wannan wanzami yazo ya saka kuma ba dan komai ba sai dai irin cututtuka yanzu da suka yawaita. Mafi yawanci wanzaman mu na da ko in ce cututtuka ba su da yawan kamar na yanzu. Za su iya dauko wannan zabira su yi amfani da ita su sa a bakin wannan yaron su cire su sa a wancan ba tare da wata cuta ta tashi ko makamancin wannan ba. Wanda tunda a da ana yawan amfani da magunguna na gargajiya wanda suke sa yaro karfi da kuzari bayan an haife shi, wanda a yanzu ba a iya samun wayannan magunguna na Hausa sai dai na Bature. Kuma a yanzu cututtuka sun zo sun dan yawaita a jikin azan zabirar da su wanzamai suke amfani da shi yakan saurin haifar da cuta, saboda ba lalle bane suna da sinadarin da za su iya kona cutar da suka dauka daga jikin wancan yaron kafin su je su yi wa wani. Wanda su kuma wanzamai sun maida wannan abun kamar sana'a ne, wanda daga sun gama da wannan yaron dama ana jiran su a wani waje, ba za su damu da su saurin zuwa su kona ko kuma su dauko wani sinadari wanda yake wanke wannan zabirar ta, so ba su damu ba suna saurin su samu abin da za su kai gidansu. Sun gama da wannan yaron sai su je. Kuma abu ne wanda in an yanke wa yaro jini ne, wanda na sani masana lafiya ko wance masu kiwon lafiya sun faɗa cewa a duk jikin mutum babu wajen da yake da gufa kamar baki. To kuma an zo an sa a bakin wannan yaron ko yarinya ana cirewa, sun tashi sun kuma zuwa sun sa a bakin wancan yarin ko yarinya, wanda a yanzu ana ce ana gadan cututtuka daga jikin iyaye bila adada. So idan yaro yana da wannan cuta an cire an sa wannan yaron an haifi yaro ba cuta, wanzamai sun zo sun sa mai. So bisa wannan dalili ya janyo mafi yawanci yanzu aka daina amfani da kiran wanzan domin yazo ya cire belin nan. Sai aka koma akwai aya da ake yi a tofi a ba yaro domin ya kona wannan belin, ko kuma a gargajiyance a koso yayin itatuwa da ake haradawa a ba wannan yara. Ko ni a yanzu na da yara wajen guda 4-5 dukkan su babu wanda nazo na ko wanzan domin ya cire masa wannan beli. Ruwan zamzam ake sa ni in siya in na siya akwai malami da wanda shine ni ma na tashi na tarar da shi a gidanmu. In na kai masa wannan zamzam zai mun tofi, in ya mun tofi zai zo a ci a ba yaron nan tsawon kwana 7 daga ranar da aka haife shi. In Allah ya da kafin suna zan zo in samu babu wannan belin. Kuma har yanzu yaran nan sun tashi lafiya ba su da wannan matsala ta beli. Duk da cewa ban taba haduwa da wanda ya girma yana da beli ba, to amma na ina ji daga bakin al'umma kala-kala. Wasu sun ce wannan beli yana da koda ba a cire maka kana yaro ban ka girma to dole sai ka je an cire maka. Wajen cin abinci yana iya hana ka cin abinci. An ce yana maka zafi, an ce kuma wajen magana kama ba ta fita kamar yadda ta kowa za ta fita, saboda za a ringa jin magana ka tana rawa. An ce ko mafi yawancin mutane wasu zaka ji su ba su da ara, an ce kamar ko shi ma yana haifar da haka. So makamancin irin wannan abubuwa dai gaskiya kusan haka na ji. To amma ba inda masani ya tunda ban gani ba, amma dai gaskiya na ji daga bakin al'umma kala-kala akan hakan.
Sunana Usman Mu'azu. Kuma abinda na sani game da beli shine ita beli wata aba ce da ake cirewa jarirai idan an haife su. Ana cirewa ranar da aka haife su, wasu kuma sai bayan kwana 3, wasu kuma sai ranar suna ma ake kirawo wanzaman mu na gargajiya su zo su cire musu. Wasu suna ganin cewa idan ba a cirewa yara wannan abun ba suka girma abun yakan iya damun su. Wasu sukan ce ma wannan belin ita take haifar da makoko, wani kullutu da zaka gani a saman makoshin mutum. Wasu sukan ga cewa kaman wannan belin tana da nasaba da ita wannan kullutu din. Ya danganta dai, kuma yanzu lokaci yayi wasu zaka aka gama ba sa ma cirewan sai dai su ba wa yara magani aka ce idan an bada maganin magunguna tana narkewa ba kamar yadda shekarun baya shekaru 20 da suka wuce 30 da suka wuce a baya da zaka ga an farlanta wannan abun akan jarirai zaka ga idan ana cirewa jarirai har kuka suke wasu iyayen nasu zaka ga suna kuka saboda irin kukan da suka ga jariran suke suna shiɗewa kamar ran zai fita wannan abuwa ne duka wanda gargajiyan malam Bahaushe ya kawo wanda ni a tunani na a sani na dai ban ga wasu al'adu suna yi ba fatenin Hausawa to wasu kan ce ma akwai wasu cututtuka da rashin fitarwan yaro yake idan ba a cire ba kamar ba a yi wa yaro rigakafi ba kenan a wancan lokacin a gargajiyance wanda idan har kuma kaga ka san an ce tsafi gaskiyar mai shi duk wanda yayi imani yayi believing da wannan champi da ake magana na cewa in ba a cire ba wata matsala za ta iya faruwa ko ta hana mutum cin abinci idan mutum ya girma an ce mutum yana girma ita ma tana girma ne ta cikin makoshin nasa so sai wasu suke ganin cewa idan har ba a cire ba akan iya samun waɗannan matsalolin saboda sun yi imani da hakan sai ya faru shine abin da nake gani idan ba a cire wa yaran ba a wancan lokacin mu ake gaya mana kuma yanzu ni yanzu kamar ƴaƴana da na haifa kusan guda uku duka an yi musu an cire musu wannan bedi
sunana Ismail M Said ina magana daga garin Kano a unguwar Zurat to gaskiya dai abin da na sani dai beli wani abu ne wanda lokacin da aka haifi yaro al'adar malam Bahaushe za ka ga kafin a yi sunan nan akan kira wanzami domin ya zo ya cire masa wannan beli din duba da yanzu ka ga zamani ya canja akwai dabaru kala-kala da su waɗannan wanzaman suka zo da shi wani lokacin za ka ga an bashi wani lakani dai nasu ba tare da an cire masa wannan belin ba za ka ga kuma akwai waɗanda za ka ga su sun girma ba a cire musu belin ba sai sun girma wannan abin ya ringa damun su dan akwai wanda na sani ya kai ya yi girma ba a cire masa belin nan ba sai da ya girma wannan abin ya dame shi daga ƙarshe shi da kanshi dai ya kai kansa asibiti domin a ga an cire masa wannan abin kuma dai cikin ikon Allah da aka yi kokari aka cire masa wannan abin ya samu lafiya to wannan dai daga cikin abin da na sani da ita wannan beli kenan da ake cirewa yara
ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan al'adar yanke yar wuya ko beli har ila yau Hawwa ta samu tattaunawa da likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu wanda za ta gabatar mana
a yau zamu yi magana ne akan kaluluwar yar wuya wato tonsillitis a turanci tonsillitis ko kuma kaluluwar yar wuya cuta ce dake addabar gabar dake cikin baki wacce ake kira yar wuya ko tonsils a turanci wanda ke faruwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta kuma idan cutar tai tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibiti ni zamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barkamu da wannan lokaci
masu
sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis a turanci
tonsils wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma waɗanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma yar wuya a tsakiyarsu to wannan tonsils sune suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya hadiyar wani abu ba wani lokacin har sukan ja ruwa su yi ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara so kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke kasa da shekara 5
to likita me ke kawo wannan matsala
to kamar yadda idan mutum yayi dan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani dan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi to irin wannan kaluluwa ita ce tonsil din nan saboda haka ko ya shaki wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman kwayoyin cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus to shi wannan kaluluwa yana kokari ne ya tare yaduwar wannan cuta to sai ya kasance su kuma kwayoyin cutar sun fi karfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri to sai ya zama sai ka ji an ce tonsils sun girma likitanci ana cewa tonsillitis kenan an samu infection ko inflammation jikin na wannan tonsils.
Menene alamomin kaluluwar yar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis?
Yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana dan tari ko mura, sannan da zazzabi mai tsanani. Idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a scale centigrade wani lokacin yakan kai 39, abin da ya haka wani lokacin yakan kai kusan 40. Wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza, musamman wanda suke da hatsarin girgiza din. Ya kasance ba sa iya hade ko yawo, suna fitar da yawo ta baki. Masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyan su ko in sun hadi wani abu suna jin zafi.
Kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana? Misali in an dan samu abin da ka kira da infection a shi wannan yar wuya din, ko kuma in ce tonsils a turanci?
To akwai bambanci tsakanin yar wuya da tonsil. Yar wuya shine wannan dan dogon abu da ke tsakiyar bakin ta wajen makogoro, wanda a al'adance shine mutanen mu suke yankewa, amma kuma ba shine ke kawo matsala ba. Abin da ke kawo matsala sune wannan tonsils wanda suke gefen shi hagu da dama, kuma ya danganta ga wani irin kwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis. Akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma viruses din kuma kala-kala ne. Akwai wanda kuma nau'in bacteria ne, sannan ita ma bacteria kuma kala-kala ce. Akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa 3-4 mutum ya fara jin wannan ciwon. Wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa haddiyar abu. Ya danganta ga yanayin karfin kwayar cutar da ta kawo abin, saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi, wani kuma yana iya dan dadewa kwanaki zuwa sati.
To likita, ka yi maganar yar wuya wanda kace har mutanen mu musamman ma arewacin Najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna, shin idan ba a cire ta ba tana illa ne? Ina so ka dan wayarwa mutanen mu kai akan shi wannan cire yar wuya.
To a likitance babu wani alamu da suka nuna cewar yar wuyan nan tana kawo matsala. Asali ma bincike ya nuna cewar tana da amfani, da kuma bukatar mutane su gane cewar idan wani bangare na jiki mafi yawancin al'umma ana haihuwarsu da shi, to ba matsala bace kenan taurin haihuwa. Allah ya kaddara ayi mutun da kuma wannan abu. Duk duniya kusan in kin duba banda mudun ba wanda yake cire shi, kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba. Sannan yanke yar wuya baya hana mutun ya samu matsalar tonsillitis nan. Hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan a nan saboda yanayin al'adar mu, zaka ga yar wuya ma a yanke take. Saboda ka wannan yankewa da ake yi gaskiya ba shi da wani alfanu a likitance, yana da hatsarin gaske, bazan iya manta ba. A 1997 na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo 3.5, an yanke mai yar wuya, uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba, saboda jini yana diga ya shiga cikin huhun shi har yaron ya mutu. Saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewar yanke yar wuyan nan yana da amfani, amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewar yana da hatsari.
Suwa kaluluwar yar wuya tafi kamawa?
To mafi yawanci yara 'yan ƙasa da shekara 5, amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis. Wani lokacin akan samu ya zama cewar a cikin gida daya zaka ga kusan kowa yana da shi, yadda har yakan iya tsananin da har za a ce sai an yi aiki an cire shi.
To likita, wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado?
Ba za a ce gado ba. To amma dai sai ya kasance akan samu waɗanda wala Allah ta gadon akwai wani hatsarin da yake sawa suke samun su samu yawan cutar tonsillitis din fiye da sauran al'umma.
Ka yi maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita, kenan za a iya cewa mai cutar yakan iya yaɗa ta ga sauran al'umma?
To kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya, da waɗanda ma ba mu yi magana su ba, ko ya aka yi tari ko atishawa za su bi iska, to kuma wani zai shaka, idan aka shaka kuma za su iya kawo cutar nan. Dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa, misali kananan yaran da suke makaranta irin nursery, zaka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti, saboda idan wani ya warke wani ya dauka tana ta zagayawa cikin su, saboda ko ya wani ya danyi atishawa ko tari ko yaya dan kwayoyin cutar suka fito wani shi ma zai shaka sai zama tana zagaya cikin al'umma. Dalilin da yasa kenan ake samun irin wannan zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci daya kamar taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra. Zaki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura saboda yanayin yadda ake yada kwayar cuta idan mutum yayi tari ko atishawa kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garkuwar jikin shi ta fita wani karfi wani in ya shaka zai samu cutar wani ba zai samu ba.
To likita wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita?
To babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan yayi zafi matuka yana iya sawa su kawo jijjiga abinda ake cewa convulsion. Kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala. Sannan girman su yana iya hana yaron ya ci abinci wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaron ko kuma ya kawo abin da ake cewa hypoglycemia wato shiga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala. Wani lokacin yakan toshe hanya makoshi a wurin numfashi sai ya zama an samu matsala da numfashi. So yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo.
To likita ana iya warkewa daga cutar tonsillitis?
Sosai kuwa mafi yawanci ana warkewa. Akwai waɗanda dai girman nashi yakan kai girma yakan matsa kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala idan suka kai wasu shekaru akan cire shi saboda a lokacin ya zama matsala akan yi aiki a cire shi sai kaga an rabu da shi.
Wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils?
Ana rayuwa sosai kuwa babu su saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala to kenan kwayo yin cuta sun riga sun ci karfin su yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata yayi sai a cire shi. Sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata.
Yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a Najeriya?
Suna da yawa matuka. Asibitin da nake kadai a sati akalla a sati guda zan ga yara 10 wanda suke da wannan wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na Abuja ma saboda ka in ka duba yawan jama'a da suke da shi ana samun matuka sosai.
To likita tunda cuta ce wadda ta fi ma kama yara akwai wani rigakafi da ake yi domin kare yaro daga kamuwa da cutar?
To yawanci akwai alluran rigakafi da ake wanda suke kawo karfin garkuwar jiki akan wasu kwayoyin cuta da za su iya kawo wannan kamar pneumococcal injection da ake wa yara zaki ga tana cikin abun da ake allurar rigakafin mu da sauran kwayoyin cututtuka amma akwai kuma da yawa waɗanda babu allurar rigakafin su. Illa iyaka in an samu mutum ɗaya wanda yake da shi inda hali in a makaranta ne to ya tafi gida har sai ya warke kafin ya dawo saboda idan ya zauna cikin yaran zai yada. Haka idan ko a office ne idan kana da wannan ya kamata dan baka ƴan kwanaki ka je kai magani saboda in ba haka ba za ka yada cikin al'umma.
A wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawara shine kamar yadda ne magana wanda ya kamu da ciwon ai magani kafin ya shiga cikin jama'a. Yara da suke akan alluran rigakafin su a tabbatar sun samu alluran rigakafin su. Da buƙatar ai jama'a su gane cewar yar wuyan nan da ake yankewa ba ta da alaka da tonsillitis. Yanke ta baya hana yaro ya samu wannan tonsillitis.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne.
Saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
shari'a.